Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar kwalle ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. A jiya Talata, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahudawa da ke tsare a hannunsu.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar Seraf mai fafutukar tabbatar da adalci ta yi kira ga bankin duniya da ya dakatar da baiwa gwamnonin Najeriya bashi ko lamuni. Ko me yasa?
Da wanda gwamnati take bayarwa da basu sukan da aka yi ta basu a baya, akasari idan ka tambaye talaka bai ga kashi sama da 30 daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara.
Hukumar masu ruwa da tsaki a fannin lafiyar al'umma a Najeriya na nana ta muhimmancin kafa cibiyoyin bada horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita ajo a jami'o'in kasashen waje.
Za a koya musu kaman ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, har da shi yafi a ciwon ƙanda. Ta yanda yaro ya zo ta yanda za ka yi mai in ka zane za a koya maka yanda za ka yi, in aka zo jarraba aka tambaye ka ka san shi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahoton da muke tafa da su, sannan kuma ya tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sain ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da safiya ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar kwalle ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. Jami'in da ya yi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana kan muhimmin lamari irin wannan. Hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa Qatari ba, ta ki cewa ufan game da tafiyar da mujallar Washington Post ta fara sanar da ita. Kafa yada labaran Isra'ila da sauran kafofin yada labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa Doha, William Burns ya sadu da shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da jami'an ƙasar Qatar da na ƙasar Masar. A jiya Talata, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Russia. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen NATO a Brussels ta kasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari da tallafin soji da kawayen kungiyar ta NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine din ke yi ga yakin Russia. Stoltenberg ya kara da cewa babban kalubale a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi. Ya bayyana cewa tallafawa Ukraine abu ne da ya zama wajibi ga NATO. Yace samun nasarar Russia a Ukraine babban bala'i ne ga Ukraine din kuma gagarumin hadari ga mambobin NATO. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas da Isra'ila, a inda a gefe daya ake sa ran Isra'ila za ta sako karin Falastinawa da take tsare da su. Wata karamar kungiyar busnonin Falastini ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan kasar waje su 2, kamar yadda ake sa ran sakin Falastinawa 30 daga da ke tsare, mata 15 da maza matasa su 15. a farkon yarjejeniyar tsagaita wutar na kwanaki hudu a masasa ke Yahudawa 50 da take tsare da su da wasu yan kasashen waje su 19 mafi yawan su yan kasar Thailand dake aiki a gonaki ya zuwa yanzu da Isra'ila ta sako Palestina 150 da ta rike a matsayin bursunoyi kafin a kara tsawaita wa'adin dakatar da bude wuta na kwanaki biyu ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Tunan zuma kadan hawar sake da da labarai kafin nan kungiyar Seraf mai rajin wato mai ikirarin rajin fafutuka kare yancin yan kasa da kuma kirdigar ayyuka ta yi kira ga bankin duniya da dakatar da bayar gwamnatin Najeriya lamuni ko rancen kuɗi saboda rashin sanin inda kuɗaɗen ke karewa ko ayyukan da ake yi da su ga Ruqayyah ya bashi daga Abuja da cikakken rahoton
A sanarwar mai dauke da sa hannun mataimakin daraktan kungiyar Kola Wale Oluwadare ya ce kamata yayi bankin duniya ya daina bawa gwamnonin jahohin Najeriya lamunin kuɗi saboda ko kadan gwamnonin ba sa tafiyar da lamunin ta yadda ya dace Kola Wale ya kara da cewa mafi akasarin gwamnonin na Najeriya wadaka kawai suke da kudaden lamunin dan haka bankin duniya ya dakatar da ba su lamunin ya kuma matsa musu nan ba domin su bayyana yadda suka kashe kudaden lamuni da suka karba shin ko ya yan Najeriya suka ji da wannan kira na kungiyar Sarab Alhaji Abada Maturu dai ne daga cikin masu fafutukar neman ci gaba a jihar Yobe
gaskiya bana goyen bayan a ci gaba da ba wa gwamnoni wannan ba shi cikan saboda tun daga 2015 zuwa 2023 an ciyo mana bashi na naira sama da biliyan 100 da wani abu amma wallahi tallahi babu project na naira biliyan 20 a fadin jihar Yobe gaskiya bana goyen bayan ba su wannan kuɗin
Zakariya Muhammad na daga cikin ƴan Najeriya mazauna jihar Nasarawa wanda shi ma ya goyi bayan kungiyar Sadaf na bankin duniya da ya dakatar da bawa gwamnonin Najeriya lamunin kuɗi.
Shin abubuwan da ma suka ce za su yi wa talakawan da wanda gwamnati take bayarwa da basu sukan da aka yi ta basu a baya akasari idan ka tambaye talaka bai ga kashi sama da 30 daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara. Kamar misali karamin tagadere gashi nan shekara da shekaru maganar fake nan guda ruwa wuta hanyoyi duk abin har yanzu dai gashi nan sun gagara to kin ga cewa babu justification babu wani you know hujja na cewa ya kamata a ci gaba da basu sukan nan
a hirarsa da muryan Amurka Kabir Dakata babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja ya ce bai kamata Sadaf ta ce a daina bawa dukkanin gwamnonin Najeriya lamuni ba domin akwai gwamnonin da ke kashe kudaden ta hanyar da suka dace dan haka bankin duniya kamata ya tantance irin waɗannan gwamnoni domin a ci gaba da basu lamunin
so ita Sadaf ta faɗi wasu daga cikin dalilan wanda suka hada da cewar su gwamnonin ana zargin su da karkatar da irin waɗannan kudade ko kuma amfani da kudaden ta yadda bai kamata ba so amma ni abin da nake tunani maimakon Sarab ta yi wannan kira ta ce a hana duka gwamnonin Najeriya 36 irin wannan lamunin kudi har kwara a yi bincike a gano waɗanda suka karkatar da irin waɗannan kudade sai hukunci yayi aiki a kansu amma idan muka dubi irin ayyukan da ake da irin waɗannan kudade da kuma yadda suke taimakawa wasu fannoni kamar ilimi lafiya da bunƙasa rayuwar mata da sauransu to rashin bada su din zai iya shafar ayyukan da ake yi
a rahoton da ta fitar hukumar kididdiga ta Najeriya NBS ta ce basussukan cikin gida da na waje da ake bin Najeriya ya haura tiriliyan 87 'yan magana dai na cewa mai kamar zuwa dai ka aika Ruqayyah Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
to a gaida Ruqayyah Basha hadin da kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya
Jami'an a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka malakabe da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makwabciyar ƙasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasu, cewar hukumar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ambaliyar ruwa na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama, ya kuma raƙumi rayukan dabbobi da yawa, ya raba dubban ɗaruruwan mutane da mahallansu. Ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a ƙasar a shekaru 40 da ya jefa mutanen ƙasar da dama cikin yunwa. An sanar da sunan wani yaro tsohon ɗan gudun hijira daga Somalia, Abdullahi Mary, a matsayin wanda ya lashe kyautar mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ta Nansen Refugee Award. Abdullahi Mary, mai shekaru 36 a duniya, ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har 100 ga 'yan gudun hijira da ke Tangaririya a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Da yake magana kafin ayyana na kyautar, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya karrama Mary da wata kalma mai cewa rayayyen shaida yadda kyakkyawan manufofi ke tsatsowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu ruwa da tsaki a fannin lafiya a Najeriya sun nana ta muhimmancin kafa cibiyoyin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita a jami'o'in ƙasashen waje. Ganin wato gabanin su rubuta jarabawan neman lasisin aikin likita daga hukumar kula da ayyukan likitoci ta Najeriya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan kammala karatunsu a jami'o'in ƙasashe daban-daban na duniya, ɗalibai 836 ne suka rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita a makon jiya wadda hukumar MDCN mai kula da ayyukan likitoci a Najeriya ta shirya, kuma aka gudanar a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Sakamakon jarabawar ya nuna kashi 40% na adadin ɗaliban sun yi nasarar jarabawar wadda hukumar ta MDCN ke shiryawa sau biyu a shekara. Dr. Abdullahi Kabir Suleiman da ke zaman shugaban kungiyar likitocin Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan tsaurar matakai wajen shirya jarabawar.
Shi rai ba shi da spare. Mutum ya rasa shi shikenan. Mutum ya samu wani fannin jikin shi ya baci ko ya abin nan ba dole bane a iya gyarawa ya koma inda yake da. Shi yasa aikin likita ba a wasa da shi. Kasashen duniya sun gane cewa ya kamata a tsaya a mai da kai a yi abin da ya kamata.
A wani mataki na tabbatar da sahihanci ko ingancin likitocin da jami'o'in da 'yan Najeriya ke halarta a ƙetare, hukumar ta MDCN ta so kirkiro da wani tsarin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatu a waje, gabanin a ba su damar rubuta jarabawar samun lasisi. Amma yunkurin ya ci tura, kamar yadda Farfesa Awol Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano, ke faɗi.
Shekaru biyu da suka wuce ta bullo da tsari inda za a yi a riƙa ba su wani horon, amma da iyayen yara da kuma su yaran suka ji kamar ko ba a kyauta musu bane ba, har abun ya kai ga har majalisa aka kai aka kirawo su wannan hukuma su zo suka yi bayani, kuma aka ce su dakatar da wannan tsarin na wannan horon na bai daya. Da can ma ana fita ƙasan wajen, amma da can yadda muka san ana fita taimakon Kenya ne tsakanin wasu ta ƙasa da wata ƙasa, amma wannan yarjejeniyar da ake yi akan sa su suka yi karatu tare da su ɗan ƙasar na can, jami'a ɗaya suke shiga aji ɗaya suke kasa karatu ɗaya suke yi, amma yanzu ba haka bane ba. Makarantu ne na kuɗi a can waɗannan ƙasashe, kai mahaifi kai ne za ka yi dangantaka da wannan jami'a, to ba kama san ƙwarewa ko gogewar ita wannan jami'a ɗin ba, abin da yake faruwa kenan.
Sai dai Dr. Abdullahi Kabir ya yi ƙarin haske akan yadda aka tsara ba da horon musamman ɗin ga ɗaliban da suka kammala karatu a ƙetare.
Za a koya musu kamar ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, ciwon ƙenda. yayin da yaro ya zo ka yanda zaka yi mai in ka zane za a koya maka yanda zaka yi in aka zo jaraba aka tambaye ka ka san shi muna so su ƴan majalisa su fahimta kamar wayansu kasashen ba su da cigukan da mu muke da su mutun ya je ya karatu a wannan kasar to kaga za su fara da muhimmancin wayansu cututtukan wanda ba namu ba to amma in ya zo Najeriya ya dawo aka yi mishi wannan horo ko kuma aka koya mishi za a wayar mai da kai akan wannan cututtukan da wanda shi a makarantar da ya je karatu ba shi aka fi bawa ƙarfi ba
wasu daga cikin kasashen da ƴan Najeriya ke tura ƴaƴansu domin karatun aikin likita sun hada da Ukraine da Sudan da Cyprus da India da Masar da Russia da Hungary da Belarus da kuma Guyana Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwali wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba za ka dan lokacin da ake so za a izuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com to yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:16 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum tun bayan da kotun daukar karar zaben gwamnati ta tabbatar da hukuncin karamar kotun da ta soke zaben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP tare da ayyana Nasir Yusuf Gawuna a zaman halattaccen gwamnan jihar ake ta bijiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta Kano wannan ne da ya karon farko da aka taba samun kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar da ta soke zaben wani gwamna da tuni so mu aiki hukuncin da kuma ya sami karbuwa tare da amincewar kotu ta gaba wato kotun daukaka kara wasu mutane daga bangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta Kano kama daga ƴan siyasa da ƴan kasuwa da malaman addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kamun ludayin gwamnatin ta Abba Gida-Gida kamar yadda aka fi sanin sa wanda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin ni'yasu sakataren jam'iyyar APC a jihar ta Kano Ibrahim Zakari Sarina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi
ɗaya daga cikin sirrin wato faduwarsu yana ɗaya daga cikin banda wa'ancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi babu yanda za mu zo bindata mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tunda yake sun zo sun yi mulki na wata kaza din nan sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwaf me suka yi yaya kaza mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci kuma Allah ya kama su da zalin da suka yi na al'umma jihar Kano da suka rurushe musu wajen cin abincin su
ban gane zalin wani ne
wanda suka je suka baka nan ne suka zo suka sa inki tun daga wajen gidan Murtala har BUK har kofar famfo baka nan ne inda aka yi wa masallacin Idi baka nan ne yanda aka yi wa daula baka nan ne yanda aka yi wa bidin su kuwa da ire-iren wa'annan mutane aka sa su fargaba baka nan ne inda aka je mutum da matarsa da ƴaƴansa da abun nan aka to sai an rushe gidansa wa'annan duk abubuwa Allah yana kishin bayansa wannan kuma abun yana ɗaya daga cikin abun da ya hana su nasara babu yanda za mu yi mu zo mu ce bara mu musu ramuwar gayya babu ramuwar gayya tsakanin mu da su dama ubanmu Malam Aminu Kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to ka kataka shi
to sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin siyasa Sanusi Siraje Kwankwaso yana ganin ba inda gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta ci zali balle alhaki ya kama ta
kaga ko inda aka yi masa jiya mutumin da mai girma zababban gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency kaga yanda ma mutane suka fito suka tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini aka taho hakan din kwari aka taho har gidan gwamnati aka ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwarjini a jihar Kano sai ma kara masa akai wannan ruhe ruhe da kuke gani yayi tunda abu ne yake yi shi tsakanin sa da Allah abu kuma zo yace ci dakin Allah ya fito da shi ya nuna cewa na al'umma ne na Allah ne zaman Allah yake da annabi zaman kuma abauta Allah a gurin ake ai banda kwarjini ba abin da wannan gurin ya gara masa duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan to ba mai san ci gaban addinin musulunci bane ba mai san kuma ci gaban jihar Kano
su suna cewa ai da farko kuma kaman kun yi wa sha'anin shari'ar nan rukun safenar kashi shine yasa kuma kamar shari'ar karshe ta baku ruwa
wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba waɗanda wasu su fito daga bakin mukiya su ga masoya kuma masoyan su rika ganin kaman abin da aka faɗa haka ne amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa akan shari'a da shi mai girma zababban gwamnatin jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf da jagoran dariƙan mu ta Kwankwasiya Madugu Uban Tafiya jajirtaccen jagora injiniya da Trabi Musa Kwankwaso ba abin da ba su ba
a ɗaya bangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran Kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta NNPP Rabiu Musa Kwankwaso da bijirewa kiran da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatinsa wannan zargin dai ya fi fitowa ne daga bakunan masu fashin baki kan lamurin siyasa da kuma musamman magoya bayan Kwankwasiya wanda ke karawa da zargin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje da yin amfani da karfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar APC mai mulkin kasa domin daukar wata fansa
shi kaman yanda jam'iyyar APC wato mukiya da suke cikin ta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai girma jagoran mu a duniya ma ba sa son su ga haduwar su ba sa so ba sa sha'awa saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fitina da abin da aka yi da abin da ba a yi ba su je su faɗa saboda haka wannan kuma ba ta taɓa raba shi jagoran mu da shi Bola Ahmed Tinubu wancan kuma shedanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe to wannan kuma Allah ya bar su mun bar su kuma da Allah
amma kuna ganin kamar shi shugaban kasa yana bai da masaniya kina akan abin da kuke zargi cewa ana nema amfani da kafofi na gwamnati a kwace mu kuma da fin iko akan
to idan ka kalli yanda su alkalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi da kuma yanda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so sai an tsaya an duba duba can a duba nan ba a zo da hukunci kamar yanda doka ta tanada a rubuce ba to sai ka ce daga sama ko da masu waye sun musu magana
banda shugaban kasa
ko shi kuma waye dai an dai musu magana ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba
wai kamar zargin da kuke yi kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni
yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni domin har a yau din nan sun kasa ba da shi kansa wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi
to yanzu wace ba su umarni ko azuri ku
to ai tunda manyan suna da yawa ai in na dau mutum ɗaya na cewa ne ni na dau alhakin sa
da su ake
a ayu manya a kasar nan ai ba su da iyaka kai kanka kafi ni sanin su
akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana taba tafe dan ganin cewa misali an fahimci juna tunda akwai sauran zango na gaba
kaman dawa dawa kenan
da ku da waɗanda kuke zargi din tunda juna kuke ƴan uwan juna kuke ƴan siyasa
mai lokaci ne zai yi dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo in aka zuba ido za a gani nan gaba to mun ba abin da zamu ce tunda mu muna ansa umarnin shugabannin mu
to sai dai kuma Ibrahim Zakari yayi ƙarin haske kan wannan zarge-zargen
to wannan abun da mamaki in sun faɗi haka wato ba wani magana wato makaman iko domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba ba mu ne kwamishinoni ba ba mu ne kaza ba ba mu ne ka
ba APC ce ta ce dike da
gwamnati na APC ce ai in ka duba Madugu ai ya da alaka da Tinubu idan maganar gwamnatin tarayya ce yana da alaka ya je hasali ma kusan kamar yanda yake so a yarda ko kuma irin su Najja suke so a yarda cewa kamar Tinubu yayi aiki ya rage kuri'ar mutanen PDP ne don Tinubu ya samu. Kuma bayan an ci zabe din nan ya ma zo yana cewa za a bashi minista, kuma ya je ya same shi a Bila, ya same shi a kasar waje. Don haka yanda muke gadara da Tinubu haka yake gadara da shi. Yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kala wa Tinubu? Shin Tinubu mai shari'a ne shi?
Afa ma yanzu ai da sauran tafiya da tunda an ce sun ci za su dauka kara.
Ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu dauka kara? Maganar dauka kara tunda yake haƙƙi ne, gado-gado ne, gaba ce guda uku, an yi guda biyu. It's only natural. Ya kamata a ce su ma ba shakka sun dauka kara.
Kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararradin abin da zai je zo a kofi kwali?
A'a. Duk wanda ita gaibiya ta Ubangiji, duk mutumin da yace maka wato baya jin tsoron gaibiya ta Ubangiji, to wannan mutumin imaninsa bai cika ba. Ai dole ne mu ji tsoro, dole mu shakka. Abinda kawai za mu yi shi ne mu ci gaba da addu'a, kuma tunda mun riga mun rike gaskiya, to sai mu tawassali da wannan gaskiyar tamu, mu ƙara gaya wa Allah, Allah kada ka ba su nasara a kanmu.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida dan mutan Sanyinna, yanzu kuma lokaci ne da Hauwa za ta kawo mana labari, amma fa a takaice.
To sarfila ta takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabar ta tsakiya, a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsare ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar da muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. A jiya Talatan ne har Ilayu, sakatare da nan kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafi na kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a Brussels da ƙasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira muhimmin ƙoƙari na tallafin soji da ƙawayen ƙungiyar NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine ɗin ke yi da yakin Rasha. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako ƙarin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na ƙarin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake yi tsakanin Hamas ɗin da Isra'ila, a yayin da a gefe guda ake sa ran ita Isra'ilan ta sako ƙarin Falasɗinawa da take tsare da su. Wata karamar kungiyar busnonin Falasɗinu ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako, wato sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikin su Yahudawa da 'yan kasar waje biyu, kamar yadda ake sa ran sakin Falasɗinawa 30 da ke tsare, mata 15 da maza matasa su 15. Jami'a a kasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a kasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun samu, wato sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sanyin yanayi da ke faruwa da aka malakami da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makwabciyar kasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasa ransu, cewar hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauko kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharifu ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.